Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 6049 da kuma 41 matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun kada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwandi. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyoshi muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau 4 ga watan Mayu shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamarun da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Ɗayan dare a nan Washington da farko ga ladan da kanin labaran duniya.
Sakataren yaɗa labarai na fadar White House ta faɗa jiya Alhamis cewa sai a ranar Laraba ne da yamma ita da wasu Amurkawa suka san cewa shugaba Trump ya biya lauyansa kuɗinsa da ya biya Stormy Daniel. Kasar Pakistan ta karyata wani rahoto da ke cewa wai tana tattaunawan siri domin mika wani likita da yanzu haka yake daure a kasar zuwa ga Amurka. Abinda ba sabon ba, yanzu haka kasashen Indiya da Pakistan za su fara wani atisayen sojan haɗin gwiwa.
To bayan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta haramta sayar da maganin tari mai dauke da sinadarin codeine da ke sa maye, wata jiha ta fara garkame wasu shagunan sayar da magunguna.
Mun kulle pharmacies yanzu a jihar Niger gaba daya za su fi kusan 20, wanda ana ji wasu za ka je ka sama sun sa abin ko cikin fridge ko kuma sun boya kwai kuma sun boya karkashin gado.
Wani babban attajiri a Najeriya zai kulla wani kawance tsakanin jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno da fitaccen jami'ar Harvard da ke nan Amurka. Kowane irin kawance ne wannan?
Abin da nake so na yi musu zan hada da Harvard, wanda almajiri ba sai ya je University of Maiduguri ba, daga duk inda yake zai iya karatu kuma zai iya magana da malamansa.
Muna tafi da ƙarin bayani sannan shirin lafiya wanda Jummai Ali za ta gabatar shi ma na nan tafi. Muhammadu Lalo ne yake jagoranta shirin tare da Ladan Ibrahim Ayawa wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Masu saurare assalamu alaikum. Sakataren yaɗa labarai na fadar White House ta faɗa jiya Alhamis cewa sai a ranar Laraba da dare ne ita da wasu Amurkawa suka san cewa shugaba Donald Trump ya biya lauyansa kuɗin da lauyan ya biya ‘yar wasan kwaikwayon tsiraicin nan kafin lokacin zaɓensa a shekarar 2016. Da aka matsawa Huckabee Sanders lamba a kan cewa kila ta share ƙarya ne ko kuma an bar ta cikin duhu game da wannan batun, a lokacin da ta shaidawa manema labarai cewa shugaba Trump bai san da batun biyan wannan matar wasu kuɗaɗe ba, ta ce na ba da ainihin labarin da na sani ne game da wannan lamari a wannan lokacin. Sai dai a farkon jiya Alhamis ne Trump da kansa ya tabbatar da wannan batun a shafinsa na Twitter game da abin da ɗaya daga cikin lauyoyinsa ya faɗa. Rudy Giuliani ya faɗa wa gidan talabijin na Fox a cikin shirin yamma cewa ba shakka shugaba Donald Trump ya mayar wa lawyer Michael Cohen da kuɗinsa da ya baiwa Stormy Daniel. Wannan bayanin dai ya saɓawa bayanin farko da shugaba Trump ya bayar game da wannan al'amari. Sai dai kuma a watan da ya wuce ne lokacin suna cikin jirgin shugaban ƙasa Amurka da ake kira Air Force One, da wani ɗan jarida ya tambayi shugaba Trump ko yana sane da wannan batun biyan kuɗin da lawyerinsa ya yi wa wata wannan mata wato Stormy Daniel, sai Trump ya ce bai san dalilin da ya sa lauyan nasa ya biya ta waɗannan kuɗaɗen ba. Ita dai wannan mai wasan fitowa a cikin fina-finan batsa wadda sunanta na gaskiya Stephanie Gregory Clifford ta ce sun taɓa kwana tare da shugaba Trump a cikin shekarar 2006 a wani hotel da ke Nevada. To sai dai lokacin da wannan batun ya kunno kai, sai nan da nan Trump shi da lauyansa suka ce ba wata dangantaka ta saduwa da wannan matar kuma ba ba ta ko anini ba a cikin kuɗin campaign ɗin Trump. Trump dai ya dage akan wannan batu da aka cin matsaya da ita Daniel ba wani sabon abu bane a cikin mutane da suka yi fice da kuma masu hannu da shuni. Sai dai ce amma kuma za a iya amfani da wannan domin neman kuɗin fansa na ɓata suna, domin ko tamkar ta karya ƙa'idar yarjejeniyar da aka cimma da ita akan wannan lamari saboda hirar da ta yi da manema labarai. To amma ita ma wannan mace ta ce yarjejeniyar ba ta da amfani domin ko shugaba Trump bai sa hannu ba. Kasar Pakistan ta karyata wani rahoto da aka yayata jiya Alhamis da ke cewa wai kasar tana wata tattaunawar siri domin ta miƙa wani likita da yanzu haka yake hannu, wanda shine ya taimaka wa hukumar leƙen asirin kasar Amurka wato CIA ta samu nasarar kaiwa ga shugaban Al-Qaeda Osama bin Laden samami a shekarar 2011 kuma har ma ta kashe shi. Shakil Afridi shine dai likitan nan dan kasan Pakistan da ya jagoranci wani campaign din ƙarya na bada rigakafin cutar hanta inda ya samu kwayayen halitta na gado na iyalan gidan Bin Laden din. Wannan yunkurin ne ya taimaka ma sojojin ƙasa Amurka samun damar datse shugaban ƴan ta'addan a garin Abbottabad dake tsakiyar ƙasar ta Pakistan. Sai dai kwanaki kaɗan da aukuwar hakan ne aka kame Afridi bayan labarin ya bazu cikin duniya na irin rawar da ya taka na samamin sojojin Amurka da suka kai abinda mahukuntan ƙasar na Pakistan suka yi Allah wadare da shi, suna cewa wannan ya kare ɗewucin su na ƙasa cikakkiya mai ƴancin cin gashin kai. Sai dai an gurfanar da wannan ɗan taliki gaban shari'a kuma aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 23 na yi wa ɗan ta'adda magani tare da taimaka masa da kuɗi da wata gunduma da ke bakin iyakar ƙasar Afghanistan. Sai dai mai magana da yawun ma'aikatar harkokin ƙasashen waje Muhammad Faisal ya faɗa a wurin taron manema labarai cewa ba wata yarjejeniya tsakanin Pakistan da Amurka akan wannan batu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu haka dai a wani mataki da ba sabon ba ko kuma matakin da ba a taba gani ba, kasashen yankin kudancin Asia biyu masu karfin makaman nuclear, kasar India da Pakistan, za su fara wani atisayen sojan haɗin gwiwa a cikin makon da ta gabata ne. Ministan tsaron India Nirmala Sitharaman ya tabbatar da cewa India za ta bi sahun atisayen yaki da 'yan ta'adda ita da kasar Pakistan. Sai dai wannan shine karo na farko da za a ga kasashen biyu da aka rabu tun a shekarar 1947 sun yarda da juna kuma za su yi wani abu wuri guda karkashin kungiyar kasashen da ke yankin kudancin Asia a karkashin kulawar Russia, kuma cikin watan Agusta ne za a yi wannan atisayen. Ita dai wannan kungiyar ta tattalin arziki da tsaro da bunƙasa demokradiyya an samar da ita ce a Shanghai na kasar China a shekarar 2011, kuma kasashen da suke cikin ta sun hada da China, India, Kazakhstan, Pakistan, Russia, Tajikistan, sai kuma Uzbekistan. Amurka ta yi alkawarin cewa ba za ta ga laifin kowa ba illa kasar China akan abin da ta bayyana barazana da kuma ganganci na amfani da matsanancin hasken wutan nan da ka iya wa dan adam illa a kusa da sansanin sojan Amurka da ke Afirka. Kamar yadda jami'an ma'aikatan tsaron Amurka ke cewa wannan na'urar an cillo ta ne daga sansanin sojan China da ke Dorella aƙalla har sau uku a lokuta daban-daban, wanda hakan ko ya haifar da rauni ga idanun wasu matuƙa jirgin saman Amurka. Mai magana da yawun ma'aikatan tsaron Amurka Dana White ya shaidawa manema labarai jiya Alhamis cewa wannan fa ba ƙaramin magana ba ce. Sai dai China bata mayar da martani ba nan take akan wannan zargin, amma kuma ta yi korafi a wani lokaci can baya cewa jiragen saman kasashen waje na mata leƙen asiri a sansanta na Djibouti, inda wata majiya da ke da masaniya game da wannan lamarin yake faɗi.
Ladan Ibrahim a yau kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To, bayan da a farkon makon nan hukumomin Najeriya a matakin tarayya suka haramta hadawa da sayar da maganin tari mai dauke da sinadarin codeine mai sa maye saboda yadda ake amfani da shi ta hanyoyin da basu dace ba, wasu jihohi a kasar sun fara daukan matakan rufe wasu shagunan da ake sayar da magunguna. Daga Mina ga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya aika mana.
A yanzu haka ma dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta rufe shagunan sayar da magani har kimanin 20 da aka samu ana sayar da maganin na codeine. Kamar yadda kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya yi ƙarin bayani.
A ƙarƙashin ministry namu na Ministry of Health, shi mai girma gwamna ya sa wani pharmaceutical masu bin shago-shagon masu sayar da magani da tabbatar cewa ba su sayar da wannan magani, ko kuma ma suna sayar da shi ba su sayar da shi sai mutum ya zo da takarda. Mun kulle pharmacies yanzu a jihar Niger gaba daya za su fi kusan 20, wanda ana ji wani su za ka je ka sama sun sa abin ko cikin fridge ko kuma sun boya kwai, kuma sun boya karkashin gado suna sayarwa, mutane na samun kuɗi a kai.
Bincike dai ya nuna cewar a nan jihar Niger matasa maza da mata ne ke amfani da maganin na codeine, gama wata daga cikinsu da na yi kicibis da ita amma ta nemi a saka sunanta, inda ta yi min ƙarin haske akan sauran magungunan da suke amfani da shi domin bugar da hankalinsu.
Ka gani akwai wani cough and cough, akwai tattolin with codeine, sannan akwai insulin kai da dai sauransu, amma gaskiya kowa na da irin taste din shi, ba lalle bane ki ci abinda wake saba sha ba. Kamar ni abinda dai na saba sha din nan shine zan sha muku.
Shugaban shirin tallafawa matasa na gwamnatin jihar Niger, Alhaji Umokolo, ya ce suna kokarin fadakar da matasan, amma kuma akwai buƙatar sanya hannun sauran jama'a.
Zamu kira hadda al'umma gaba ɗaya, iyaye, malamai, pastoci, kowa da kowa, mu haɗa kanmu mu dinga lura da irin shaguna da ake da su a unguwanni. Duk shago da muka ga ana shiga ana fita kuma muna zato ana wani abin da bai dace ba, to ya kamata mu kai ga ƙara wannan shago ga hukuma.
Masana dai sun bayyana cewar daukar matakin hana saida maganin na kodin zai taimaka matuƙa, amma kuma akwai buƙatar ganin ƙungiyoyin addinai sun ƙara maida hankali wajen faɗakar da matasan illar wannan muguwar ɗabi'a ta shaye-shaye. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A wani yunkuri na faɗaɗa harkar ilimi, babban ɗan kasuwar na Najeriya Alhaji Muhammad Indimi na shirin ƙulla wani ƙawance tsakanin jami'ar Harvard da ke nan Amurka da takwararta ta Maiduguri a Najeriya. Indimin ya bayyana hakan ne a wata hira da ya yi da muryar Amurka bayan da ya kammala gabatar da wata muƙala a jami'ar ta Harvard wacce ta gayyace shi. Abokin aikina Asaba Imam Aliyu ya halarci wajen gabatar da wannan muƙala a jami'ar ta Harvard wacce ke jihar Massachusetts. Na kuma tuntuɓe shi inda ya yi min ƙarin bayani kamar haka.
To da farko dai ma mun na son ce ma taro ya yi taro shi Alhaji Dr. Muhammad Indimi ya shiga tarihi, ya shiga sahun manyan 'yan Najeriya kamar mai alfarma sarkin musulmi waɗanda na sanar da ke cikin mutane ƙalilin da jami'ar Harvard ta gayyata saboda su gabatar da ƙasida game da al'amura na ci gaban al'umma ko ida ina suke a rayuwarsu. Babban muhimmin abu da banda bada tarihin rayuwarsa da yadda ya gwagwarmaya da ya yi da sauransu, abin da ya yi da safen nan yau shi ne, ko kuma ce a safiyar Alhamis, shi ne haɗa jami'ar Harvard ta ɗaya a duniya da jami'ar Maiduguri su yi aiki tare wajen faɗaɗa harkokin ilimi. Kamar yadda nake gaya maka ina tare da shi Dr. Indimi, gashi nan a nan tare da ni shi ma kana yana. Shi Dr. Indimi, menene ka ji a rayuwarka game da wannan abubuwa da suka faru yau da lacciya da kai da kuma wannan ai hoɓɓasawa na haɗa jami'ar Harvard da kuma ta Maiduguri su yi aiki tare?
Wallahi Malam Sahabu, ba san me zan ce ba. A ce jami'ar Harvard ta kirawo ni daga ƙauyenmu daga Maiduguri in zo nan na yi lacca, na yi magana a gaban mutane. Wato abin da ya abin mamaki ne kuma abin alfahari ne. Za ka iya sani ne ban taɓa shiga makarantar boko ba. Ba wanda ya taɓa koya mini ABCD a rayuwata. Da kaina yadda nake ji mutane suke da yadda na ga suna karantawa, ni na koyar da kaina. Kuma sun yi mamakin wannan abu. Kuma yadda suka ji daga gare ni za su ta koyar da almajiransu a cikin ajujuwansu. Kuma suna so suke dawowa.
Menene fa'idar haɗa waɗannan jami'o'i biyu su aiki? Me ya fahimtarka ta yaya Najeriya za ta amfana musamman jami'ar Maiduguri da wannan mataki da aka ɗauka yau?
Ta san ran Asabar da ta shige aka yi sokan almajirai a jami'ar Maiduguri, kuma na yi musu alkawari zan gina musu wata makaranta da ba irinta a cikin university din, kuma babu irinta a Najeriya. Saboda haka wannan makarantar ita nake so na hada da Harvard. A jami'ar Maiduguri ba ni tsammanin akwai jami'ar da ta fice ɗalibai ba a nan America, balanta na Najeriya. An kirawo Vice Chancellor na Maiduguri ya yi magana, ya ce yana da almajirai 88,000. Saboda haka abinda nake so na yi musu zan hada da Harvard, wanda almajiri ba sai ya je university din Maiduguri ba, daga duk inda yake zai iya karatu kuma zai iya magana da malamansa kuma za su iya koyar da shi daga nan Harvard. Kuma ka san Harvard yadda take, babu irinta. Saboda haka alhamdulillah.
Alhaji Muhammadu Indimi kenan a tattauna wasu da Sahabi Imam Aliyu. Da zagogo a nan na cewa karfe 1 dare ne da minti 14 ga Jumai Ali da shirin lafiya.
lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu jama'a masu sauraro assalamu alaikum jummaya ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin gani ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan wanda zai kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatan kana lafiya
alhamdulillah ina lafiya hajiya
to amma kun jiya mallam Ashiru Lawal na goma ruwan baure yayi tambayoyi guda uku to amma guda ɗaya kawai ka samu damar an same shi to malamin ya sake wata tambaya
to hajiya
yace shin zubar jini ga mace mai juna biyu yana nufin cikin ya zube kenan kamar mace tana da ciki kuma tana haila
akwai wasu mata hajiya suna haila kuma suna da ciki
cikin bai zube ba
bai zube amma indai wannan ya faru ya sauri ya je wurin likita a duba a tabbatar
yawa akwai wasu kuma tana yiwa din cikin ya zube kenan
mafi yawa in wannan ya faru cikin ya zube ne
to
amma da wannan ya faru ai sauri a je wurin likita a duba
likita shi zai tantance
zai tabbatar da abin da ke faruwa
to tambayar shi ta uku yace me ke sa mata ciwon mama ne a lokacin da suka haihu musamman mai wai haihuwan farko kuma wai hakan ta yafi addabar mata a karkara
to kin san yawanci waɗansu mata kafin mace ta haihu akwai abu da kin san ikon Allah akwai waɗansu abubuwa da ke da ƙwaƙwalwa da yanda Allah ya yi ta ya mace to sai ga nonon ya so mu cika
to
yana shiri kafin ɗan ya zo don ya samu nonon da zai sha to waɗansu matan abin ya kan zo sai ya cika nonon sosai sai ga abin ya so mu cika da yana musu ciwo ƙwarai da gaske
tunda a lokacin yaron ba shan nono yake sosai ba
ba shan nono yake ba ko kuma waɗansu matan za a ga sun haihu ɗin yaron bai shan nono yanda ya kamata
saboda haka sai ya sa musu ciwo kenan
sai ya sa musu ciwon nonon sosai amma wannan ya faru su je sauri su je wurin likita a duba shi sosai amma an ciwo abin da ke kawo shi kenan
to in aka je kuma aka duba akwai abin da za
a iya akwai abin da za a iya taimako hajiya
to Allah ya sa dace
amin amin
to likita shi kuma Mudassir Muhammad Tafawa Balewa daga can jihar Bauchi
to
yace wai mura ya dauki fiye da sati biyar a jikin mutum bai warke ba shin akwai matsala kenan
in dai mura ya dauki sati biyar to akwai lalura ya saurin ya je wurin likita domin yawanci mura yakan dauki mako ɗaya zuwa mako biyu ya kamar kada kansa amma in yafi wannan domin kin san akwai wasu mutane suka samu murar din zai sai ga wani akwai ƙwayan cuta kuma dake shiga yakan kawo su wadansu ciwo ka sai ga murar bai warkewa
to a saboda haka sai ya ga an
duba
da dai mutum ya ga dai ya wuce ma sati uku kawai to akwai matsala
akwai matsala hajiya
to in an je an duba tana yiwa ba murar ka ɗaya bane ko
eh yawanci in wannan ya faru ba murar ka ɗaya bane hajiya eh ba murar ka ɗaya bane
to Allah ya sauke
amin amin
to shi kuma Ado Salati Goma
to
mijin Jamila da Fati a can to dan jihar Kuce jihar Naja
to mutumin kasar mu
yace yana fama da cutar basir mai tsiro
to
waɗanne hanyoyi zai bi ya rabu da su kwata kwata
to in yana da irin wannan basir din to na farko ya lura da abin da yake ci
to
in kuma yana lura abin da yake ci ya je akwai wani abu da ake likitoci ke ba da wani irin ruwa da ake sa mutum ya dan zauna yakan rage tsaninsa amma an hada haka abin ya ci bai sauki ba to kuma ya tsanani da yawa kuma yana jini da yawa to ya kamata je wurin likita dole wani lokaci sai an yi aiki
to in an yi aiki din za a daɗi kamar to kamar da ka ce lura da abin da yake ci din akwai wasu abinci takamaimai ne da suke sa basir din ya yi tsiro
akwai ɗansu irin abubuwa da muke ci yanda suke masu yaji da yawa da sauransu haka to indai mutum na cin su da yawa haka ko kuma ya lura da irin waɗannan da yake ci amma indai wannan duk bai taimaka ba ya je wani likita indai don ya in ya tsuro haka to wani lokaci za ka ga wani lokaci ma zama yana wuya da sauransu ya je wani likita a duba
to Allah ya sauke
amin
amma dai in aka je za a iya bada magani
eh ana iya bada magani amma in yi mai wanda ya tsuro din ne haka wani lokaci sai aiki
a sai an yi aiki an yanke
an yanke an gyara wurin
to idan aka yanke aka gyara ba zai sake tsurowa ba ko
yawanci bai kamata ya sake tsurowa ba, amma akwai wasu mutane kan sake tsurowa, kin san ko wani Allah ne,
saboda ko sun yi sake ne ko kuma
wani lokaci sun sake, kuma wani lokaci yanda jinin ke bi ne yanda ke sokowa ta wannan jijiyoyin, to wani lokaci ke kawo wannan. Amma indai aka duba za a ba shawara abin da ya kamata yi da abin da ya kamata ya daina, to in yi wannan insha Allah za a samu sauki sosai.
To Allah sa a dace.
Amin amin.
Yana matar Garba Sabiola can Gashuwa.
To.
Ta ce tana son ta san meye amfanin tafarnuwa ne a jikin mutum. Kuma shin da gaske tafarnuwa yana maganin sanyi?
To, tafarnuwa Hajiya akwai a mata yanzu akwai an ce yana magunguna abubuwa da yawa, amma har yanzu ba a tabbatar ba. Amma wadanda suka ce yana maganin mura, yana maganin hawan jini da sauransu, amma har yanzu ne ba a tabbatar.
Wato a likitance dai ba ku tabbatar ba.
Eh, ba a tabbatar ba, amma ana akan ce kan dan taimaka. Amma dai mutum na da wannan irin waɗannan abubuwan, ko da zai sha garlic din tafarnuwa din ya wuri sau ya je wurin likita a duba shi a tabbatar.
Idan kamar mutum yana cin tafarnuwa in ya je likita zai iya gaya mishi ku cewa ko yana maganin wani abu ko ko dai kamar yadda kace a likitance har yanzu ba tabbatar da me yake yi ba.
Eh, ba a tabbatar da abin da yake wani abin da waɗansu suka ce yana iya taimako, waɗansu suka ce kuma bai taimako sosai. So kin san,
amma
indai mutum yana da irin lalura in ya je a wurin likita a duba shi.
Yawa, maimakon ya ji ta bakin mutane ya duka maka shi tafarnuwa ba.
Eh.
Shi kuma Ashiru Dawar mun ansa tambaye shi.
To.
A can ƙaramin hukumar Gusau jihar Zamfara.
To.
Yace me ke ka cutar kumburin kafa ko gudunguma elephantiasis da turanci?
Elephantiasis. To abin da ke kawo elephantiasis nan Hajiya wani tsutsa ne wanda tura ke kirawo. Yakan shiga ya toshe wani wurare inda waɗansu irin wani kamar abu mai kamar jini wanda ake kira lymphatic system a jikin ɗan Adam. To in ya toje toshe wurin nan sai ka ga shi wannan abin da yakan ya kamata ya rika bin jikin mutum. To in ya toshe shi ke sa ƙafan ta kumbura haka.
To in ta kumbura ɗin nan ana iya magani ko ko inda ka kamu da elephantiasis shikenan haka za ka ta zama da kumburin ƙafa?
In dai kafan ya kumbure haka da yawa sai dai ayin aiki, sai dai kuma akwai wani lokaci waɗannan abubuwan da ake ba in dai kana tsammani ya soma kai sauri akwai magani da ake ba ruwa wanda zai warkar da shi. Amma in ya irin girma din nan sosai Hajiya sai dai a je a aiki wani lokaci kuma sai dai ayin sa'a.
To shin yace kuma wai ana gadon cuta?
Ai wannan ba a gadon, abin da ke yaɗa shi Hajiya da yanda nace wani tsutsa ne kuma wannan tsutsan sauro ke yaɗa shi. To saboda haka da wani lokaci in ga abin ya so ma za ka dinka da kana jin zanzabi, kana jin ɗari-ɗari haka wani lokaci. Kuma za a ga wani lokaci za a ga jikinka ya so wurin ya so ma fatin ta so ma kauri wani lokaci har da gyambo ma yake yi wani lokaci.
To saboda haka dai mutum kawai da ya ga abin da bai gane bai maza zai je a duba shi.
Eh, kuma mu rinka tsaftace wuri inda sauro ke zama a rinka gyara wurare.
To wai kuma wannan cuta ana iya yaɗa ta ne daga wani zuwa wani?
A yawanci ta sauro ne, yanda sauro ke yaɗa shi Hajiya.
Eh, abin da yake nufi kamar yanzu in wani ya kamu da cutar wani yana iya ɗauka daga wurin shi?
Eh, inda sauro ya ciji mutum zai iya ɗaukan jinin sa ya ba wani ya haɗa da shi haka.
To kamar in sauro da ya ba wannan cutar.
Eh, zai
iya ya ciji wani, amma ba wai a ɗauka daga mutum zuwa mutum ba.
Ba mutum zuwa mutum ba, sauro ke yaɗa shi.
To wai har yanzu ana wannan ciwo?
A yanzu ba shi da yawa sosai Hajiya, domin akwai magunguna da ake bayarwa haka ba mutane yana kare su daga shi.
To dama ku tambaye shi ta ƙarshe kenan, yace ko akwai maganin wannan ciwo?
Eh, akwai maganin sa. Ai yanzu kin san ba shi da yawa kamar da.
To
eh, akwai magungunan da ake bayarwa domin waɗannan irin ƙwayoyin iri kamar uku suke sa shi, amma duk wannan sauro ke yaɗa shi.
To ashe baya ga zazzabin cizon sauro ba?
Bayan ga zazzabin cizon sauro wannan ma yana yaɗa shi.
To Allah ya sawaƙe.
Amin amin.
To sai kuma wasiƙar Rilwana Sa'idu Gayari daga can jihar Zamfara.
To
ni abin ma ina ganin na fara rudewa.
To
Allah. Wannan tambayar da ka ansa yanzu akan elephantiasis ban san ko shi Malam Rilwana Sa'idu din ne ba, dan na hada tambayoyin ne.
To
sai kuma ga wasiƙa da muka samu daga Adamu Sabiu Wangara can Gezawa Kano. Ya ce wai me ke kawo kora ne?
Kora, ai kora abin da ke kawo kora akwai wani abu da ake kira fungus wanda yawanci inda muke zaune ko cikin ƙasa haka yake yaduwa. To wannan fungus din nan ke kawo shi wannan ciwon din.
To.
Amma wannan shi kuma yawanci yakan so inda akwai damshi da yawa. Saboda haka indai kana tsuma kana shi akwai magungunan da ake iya bayarwa ko kuma indai mutum yana da shi musamman in kamar mutum yayi alola zai sallah ya tabbatar bayan ya kare damshin nan ya bushe kafin ya sa takalmi musamman wanda suke sa irin takalmi rufaffen takalmi din nan
akwai magani to
akwai maganin sa akwai maiko da mai da ake bayarwa haka bayan yana warkar da mutum amma yakan dauki dan lokaci kafin ya warke yakan dauki wata daya kofin wata daya ma lokaci kafin ya warke amma dole ka rinka amfani da shi kowane lokaci
wato in kana da wannan da ya daukar tabbata cewa ko da yaushe kafan kana bushe
yana bushe ka tabbatar yana bushe kuma maganin nan ka rinka sashi in kai wannan yana warkar da shi
to Allah ya sauke
amin amin
To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu ko a madadin
Dr. Lada
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
To madallah yanzu kuma ga Lada ya dawo da labarai a takeice.
A cikin watan Nuwamba mai zuwa ne masu jefa kuri'a a nan Amurka za su jefa kuri'a na tsakiyar lokaci ko wa'adi na wakilan majalisar dokoki wannan yanzu haka dai majalisar dokokin biyu na da rinjayen jam'iyyar Republican sai dai ga bisa dukkan alamu majalisar dattijai na cikin rudu da damuwa. Domin ko sakamakon wannan zaben na iya kawo wa shugaba Donald Trump na kasu kuma yanzu haka shugaban ya fara lura da hakan ba mamaki wannan yasa a wajen wani gangamin makamancin na yakin neman zabe da shugaban ya fara a Washington da Michigan Trump ya fara magana da kakkausan lafazi akan jam'iyyar adawa ta Democrat yana cewa muddin aka sawa Democrat kura'a a watan Nuwamba to ku kwana da sanin cewa fa bakin iyakar ku ne kuka budewa gaga sai kuma su aikata laifuka su shigo kamar yadda wani shafin yanan gizo mai suna Real Clear ke cewa jami'ar Democrat tana da alamun galaba akan Republican da wurin maki 7. Sakatariyar yaɗa labarai na fadar White House ta faɗa ji Alhamis cewa sai a ranar Laraba da dare ne ita da wasu Amurkawa suka san cewa shugaba Trump ya biya lauyansa kuɗin da lauyan ya biya 'yar wasan kwaikwayon tsiraicin nan kafin lokacin zaɓensa a shekarar 2016. Da aka matsawa hukabi lamba akan cewa kila ta share ƙarya ne ko kuma an barta cikin duhu game da wannan batun a lokacin da ta shaidawa manema labarai cewa shugaba Trump bai san da wannan batun biyan wannan matar wasu kudade ba tace na faɗa bin da ainihin labarin da na sani ne game da wannan lamari a wannan lokacin. Kasar Pakistan ta kareta wani rahoton da aka yayata ji Alhamis dake cewa wai kasar tana wata tattaunawar sirri domin ta mika wani likita da yanzu haka yake hannu wanda shine taimakawa hukumar leken asirin Amurka CIA ta samu nasarar kaiwa ga shugaban Al-Qaeda Osama bin Laden samame a shekarar 2011 kuma har ta kashe shi Shakil Afridi shine likitan nan dan kasar Pakistan da ya jagoranci wani campaign din ƙarya na ba da rigakafin cutar hanta inda ya samu kwayayen halitta na gado na iyalan gidan bin Laden wannan yunkurin ne ya taimakawa sojojin kasar Amurka samun nasarar datse shugaban na Al-Qaeda yanzu haka dai wani mataki na da ba saban ba ko kuma matakin da ba a saba gani ba kasashen yankin kudancin Asia masu karfin makamin nuclear wato kasar India da Pakistan za su fara wani atisayen soja na haɗin gwiwa a cikin makon da ta gabata ne dai ministan tsaron India Nirmala Sitharaman ya tabbatar da cewa India za ta bi sahun atisayen yaki da yan ta'adda ita da kasar Pakistan sai dai wannan shine karo na farko da za a ga kasashen biyu da aka rabu tun a shekarar 1947
to ba sauraro da aka baka a ƙarshen shirin na a wannan lokaci sai kuma da juma a shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya da jihar Kabari da Chadi wato muku kenan agogon Ghana za mu zo muku dauke da wani sabon shirin. Idan kana son a saki sauraron wannan shiri da ba waɗanda suka gabata da kuma labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin Sheila da Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo da ya daidaita mana sautukan sai injinmu Daryl Smith Muhammad Lalo ke cewa sai mu haɗu a shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu.